na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 19 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya ta nemi a saki nazarin yarjejeniyar tsaro da ke tsakaninta da kasar Faransa. Wani abu da masu sharhi akan lamarin tsaro ke gani ya kamata Najeriya ta yi taka tsantsan.
Wannan zamanin da muke fahimtar abubuwa sosai, gwamnatin Faransa musamman wato ambassador su da ministan mu na tsaro za mu hada kai mu zo mu rufa daki mu ce muna neman wani wata mafita babban kuskure.
Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani hadarin mota da yayin sanadiyar mutuwar mutum 17 a jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka Almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a jahalan da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane 13 ne suka mutu a garin Baldueni dake tsakiyar kasar Somalia yau Asabar, kamar yadda gidan talabijin din kasar ya bayyana, bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani gidan cin abinci da wasu shaidu suka ce yana cike makilda jami'an yankin da 'yan siyasa. Mai kan kungiyar Al-Shabab sun dauki alhakin kai harin, a cewar wani rahoto na hukumar liken asiri ta site wacce ke saka ido kan kungiyoyin 'yan ta'adda internet. Kungiyar 'yan ta'addan wacce ke yawan kai har-har kan wuraren gwamnati da farar hula ta kai har-haren biyu a cikin makonni biyu da suka gabata. Wasu karin mutane 18 sun jikkata a harin na Baldueni, kamar yadda gidan talabijin na kasar Somalia ya bayyana a shafinsa na Twitter. Wani shaida a Baldueni ya ce ya taimaka an kwashe waɗanda suka jikkata bayan harin na hantsi. An harba babba mai cikin daren jiya Asabar a yankin Donbas da ke gabashin kasar Ukraine, inda aka samu mummunan tashin bama-baman da ke haifar da fargabar ci gaba da gwabza babban fadan soji. Shugaban jamhuriyar Donetsk a yau Asabar ya ba da wani umarni na haɗa kan mazaje da za su iya gabatar da kansu don shiga aikin sa kai na mayakan yankin. An kuma haramta wa maza masu shekaru 18 zuwa 55 ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin Rasha da ke gabashin Ukraine. A wani labarin kuma, shugaban Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata doka a yau Asabar na janye sojoji da aka shirya don tanadin gaba da suke atisayi. Wasu manazarta sun yi nuni da cewa wannan abu ne na shekara-shekara, amma ana gudanar da shi a watan Afrilu ba wai watan Fabrairu ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine. Na yi na'am cewa ya yanke shawarar, muna da dalili na yadda da haka, in ji Biden yayin wani jawabi daga fadar White House jiya Juma'a. Tunda farko dai rundunar sojan Rasha ta sanar da cewa yau Asabar za ta gudanar da gagarumin atisayi na dakaru masu amfani da makamin nukiliya wanda Putin da kansa zai sa ido a kai. Duk da haka Biden ya ce bai yi imanin cewa Putin yana tunanin yin amfani da makamin nukiliya da gaske ba. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta gargadi Rasha a taron tsaro na Munich na shekara-shekara yau Asabar cewa idan ta mamaye Ukraine, Amurka tare da kawayenta da abokanan hudda za su sanya takunkumin karya tattalin arziki mai tsanani da ba taɓa gani ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Canada na aiki yau Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin kasar, bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba. Tun a jiya Juma'a ne aka fara yunkurin gyaran, kuma an ci gaba da shi har zuwa dare. Tuni dai aka kame hudu daga cikin ainihin masu shirya zanga-zangar, kuma an kama masu zanga-zanga sama da 100, yayin da ɗaruruwan jami'ai da suka hada da wasu akan doki suka yi layi tare da tura su a hankali daga cikin motocinsu. An samu arangama da dama jiya Juma'a. An ciro masu zanga-zangar daga cikin motocinsu, kuma wasu waɗanda suka bijire jami'an 'yan sanda sun kama su. Masu zanga-zangar sun nuna halayen cin zarafi, wanda ya tilasta wa 'yan sanda daura damara da samar da hanya mai muhimmanci da yammacin jiya, a cewar sanarwar 'yan sanda. Indiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba sun rataba hannu kan wata yarjejeniya jiya Juma'a, inda kasashen biyu ke sa ran ƙara haɓaka kasuwancin kasashen biyu zuwa dala biliyan 100 nan da shekaru biyar. Wannan dai shi ne na farko daga cikin wasu yarjejeniyoyin kasuwanci mara shinge da New Delhi ke hanzarin yi da kammalawa a wannan shekara don faɗaɗa tattalin arzikinta da annoba ta yi wa illa. Masana tattalin arziki sun ce hakan na nuni da gagarumin sauyi daga abin da ya wuce a baya, lokacin da India, wacce ta kare fannoni da dama na tattalin arzikinta da haraji mai yawa, lamarin da ya janyo jinkirin kammala yarjejeniyoyin kasuwancin mara shinge. An dai rattaba hannu a kan yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arzikin ne yayin wani taron koli ta intanet tsakanin Prime Minister Narendra Modi da yarima mai jiran gado na UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ko bangaren rahotannin mu, Najeriya ta nemi a sake nazarin yarjejeniyar tsaro da ke tsakaninta da kasar Faransa don ganin kowane bangare ya ci muryar yarjejeniyar. Kwararru a fannin tsaro na gani akwai bukatar hukumomin Najeriya su yi taka tsantsan. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Ministan tsaron Najeriya Major General Bashir Salihi Magashi ya ce domin cimma bukatun tsaro na kasashen Najeriya da Faransa, akwai bukatar sake nazari don sabunta yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashen biyu. General Magashi na bayyana hakan ne yayin da jakadiyar Faransa a Najeriya, Ambassador Emmanuela Bratzman, ta ziyarce shi a ma'aikatar tsaron kasar. Ministan tsaron ya ce Najeriya da Faransa a kawayen juna ne da ke da muradi ga juna, da kuma ake da bukatar sake jijjiga waɗannan muradai don ganin alfanun su a zahiri. A saboda haka ya yi fatan samun sabbin matakai irin na dabarun tattaro muhimman bayanan sirri ta hanyar amfani da fasahar zamani, da hakan zai marawa kokarin da rundunar sojojin Najeriya ke yi wajen kare kasar nan. Kana yanayin Faransa da ta baiwa Najeriya damar samun cin moriyar fasahar zamani irin na kera kayan aikin sojoji a cikin gida. Jakadiyar Faransa a Najeriya dai ta nemi tattaunawar keke da keke kan ainihin irin tallafin fasahar da Najeriya ke muradi, inda kuma ta bada tabbacin marawa Najeriya baya don kawo ƙarshen fashin teku a gabar tekun Gini da kuma aika-aikan ta'addancin Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. To sai dai kuma a kwararru a Najeriya irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, na ganin akwai bukatar Najeriya ta yi taka tsantsan.
Wannan zamanin da muke fahimtar abubuwa sosai, gwamnatin Faransa musamman wato da ambassador su da ministan mu na tsaro, za mu haɗa kai mu zo mu rufa ɗaki mu ce muna neman wani wata mafita, babban kuskure. Kuma na son jawo hankalin gwamnatin Najeriya, shin mali ba ƴar uwanmu bace sun shiga wannan turkaniya tsakaninsu da Faransa, har Mali tana ce musu su fice daga kasar? Sojoji ne kuma da su da yawa a kasar Mali. Idan a dabarance muke wannan tsari na yanzu magana da Faransa, to mu san a dabarance muke yi.
Wannan ziyara da jakadiyar Faransa a Najeriya ke kai wa ministan tsaron Najeriya dai na zuwa ne a daidai lokacin da Faransa ke ci gaba da fuskantar kalubale a hannun kasashen da ta yi mulkin mallaka a yankin Sahel. Ambassador Suleiman Dahiru, ƙwararre kan sha'anin diflomasiya.
Yanzu Faransa, kamar yadda suke abubuwa suke faruwa da Gini da Mali da Burkina Faso, abubuwa ne da suka dagule wa Faransa. Dangantaka ya riga ya ɓaci, kuma an ka tuna kwanaki ta Mali ta ce ta yanke dangantakan diplomasiya da Faransa. Faransa koyaushe suna so a dama da su, to yanzu kasashen da su suka raina suna juya musu baya. Za su so su yi kusa da Najeriya tunda Najeriya ita ce muhimmiyar ƙasa a wannan shirya ɗin.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin wannan ganawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Wani mummunan hatsarin mota ya auku a jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya a jiya Juma'a, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum 17 a lokacin da wata tankar mai ta haddasa karan motocin bus guda biyu. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton.
A jiya Juma'a aka yi wani mummunan hadarin mota a kusa da gadar Asari akan tagwayen hanyoyin Lagos zuwa Ibadan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 17. Kof Commander Ahmed Umar Eldu shi ne kwamandan hukumar kiyaye hadura a jihar Ogun.
Wato abin da ya faru karo haru ne tanka ta yi, wanda ya sa suka zo suka yi gamura ta kuma gama da wata bus ba wadda ke kai a kan hannunta, kuma sai aka samu matsala abin ya zo da aka yi wuta ta tashi har mutum da ke cikin bus din suka kore mutum 17.
Bayan waɗannan mutane 17 mutum nawa na ji rauni a cikin wannan mota?
Ba za a ce an samu rauni ba, sai dai a ce kai mutum guda ya je haka ba, shi ne a tsari direban da yake tanka din, direban tanka din ba mu magani shi ba, ya kiri ya gudu. So ko ya samu rauni ko bai samu rauni ba, sai bai rai gudu saboda ya san illa abin da ya aikata.
A wani wuri ne wannan lamari ya faru?
Wannan abin ya faru a kusa da Isara Bridge a Ogiri a hanyar Lagos Ibadan Express.
To wannan tanka daga ina take zuwa, kuma ita ma wannan bus daga ina ta fito?
Bus din tana ta fito daga Ibadan ne zuwa Lagos. So tankin shi kuma ya yi aron hannu, ya yi hannun da ba nashi ba, shi ma ana cewa nufin shi zai je Ibadan ne, amma sai ya yi aron hannu inda line da ba nashi ba, kaga sai ya bi hanyar kenan da ya taso Ibadan Lagos, maimakon ya bi Lagos Ibadan.
Rahotanni sun nuna cewa mutane sun kone kurmus, ba za a iya gane kamannin su ba.
Eh, wanda kawai za a iya ganewa ne sun gane mace biyu da namiji daya. To ai wannan namiji ne shi, babu wani a ce wannan wani ba, za a iya gane ta wannan namiji wannan kuma mace. Gawaki guda uku ne kawai muka iya ganewa irin haka, tsaron gaskiya da ba gani. Amma kuma akwai wani abu da muke amfani da shi, akwai wani kwamfuta da intercept ne, wato tafiya daga jiha zuwa jiha za a yi akwai wani kwamfuta da muke badawa ana kiwa a gareji.
Ana iya cewa wannan mummunan hadari shi ne na farko a wannan shekara ta 2022. Umar Eldu shugaban hukumar kiyaye hadura ta jihar Ogun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin mai nasara funtuwa, wanda ya yi tambayoyi kamar haka: ko yaya gurbatacciyar iska take? Na ji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030. Shin menene illar gurbatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara funtuwa na saurare, ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashen ilimin geografiya a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, Adamawan Najeriya, wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka.
Kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek a Yola. Dana fahimce shi tambayarsa kashi biyu ne. Na farko yana so ya sani yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya. Sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iska a wajen bil'adama. To wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton trillion 52 duniya gabaki daya. So sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa, saboda haka shugabannin duniya gabaki ɗaya hankalin kowa ya tashi, kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa. Ina gani shi ne ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba, ko kwanaki biyun da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki ɗaya wanda aka yi a nan Glasgow, inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa. A ƙarshe an tsaya da matsaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa a kinnan. So kasashen duniya gabaki ɗaya kowa ya bada bati daidai yadda zai iya rage. Wasu sun bada shi nan da shekaru 20, wasu shekaru 30, wasu shekaru 50, 70 masu zuwa. Zan iya ce kamar mu a Najeriya, na ji jawabin da shugaban ƙasarmu ya yi a wannan taron. Ya bada bati akan cewa a Najeriya za su yi kokari su ga su rage wannan yawan fitar iskan nan. Nan da shekara 2030, kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan. Kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsayin. Kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan triliyan 100 kamin a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya. So ire-iren kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba, inda matsalan yake shi ne. Lallai kasashe masu tasowa su suke da weak abin nan, duniya ba su shirya wani ko wani abu dai na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba. Dan ka duba, an ka duba tattalin arzikin su ba wai karfi da shi ba. To duk dai a wannan jawabin su da na ji su ma sun raise wannan damuwa ɗin. To a can dai na ji har ila yau manyan kasashen duniya, wato developed nations kenan, sun yi alkawari akan cewa za su na ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara, inda suka tsaya da matsayi ɗaya kowane shekara za su taimaka da kuɗi triliyan 100. So duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri ɗin. To fatan da muke a wannan lokacin shi ne Allah ya sa a cima buri abu. So menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa? Lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska, iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi, musamman ta hanyan kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon. To idan ana yawan amfani da su, su suke fitar wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki ɗaya. So illan shi ne yana haifar da illoli da yawa. So idan ne haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan, shi wannan mai tambaya. Menene illan sa da bin Adama? Illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shi ne ke haddasa abin da muke faɗa tumamman yanayi, wato global warming kenan. A nan za ka samu temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu. Idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake, amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zaman to wa'annan wuraren su su yi accommodating din shi ba. To farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shi ne canjin yanayi. Canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake. Misali idan waɗansu wurare ne wa'anda dama ruwan ma ana karancinsa, ruwan sama ana karancinsa ba a isasshe yake musu ba. To sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma ƙasa, inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiru wanda ake nomawa da ba zai sake isa ba. So idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wannan wuraren sai ya mai da su su zama suna cikin hamada. To sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yana ambaliya, sai ka gan kuma yayi yawa. Idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawa manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyewa da fari. Sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga sauran waɗansu wurare wanda suna da nisa. In ka duba abin din documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyun da suka wuce nan, za ka gani mafi yawa an samu ambaliya ba na kaɗan ba. Kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa. Sannan idan muka dawo ga lafiya bil adama, wanda inda yafi so ya sani kenan shine wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi. Amma idan ko yayi kasa da wannan percentage ko ko yayi sama da shi, to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam, musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan, to zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi. So zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama saboda an samu canjin yanayi na body temperature. Sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer. Wannan ozone layer din nan wani iska ne, gas ne shi ma, wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa. Aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa. So yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo na skin cancer. To shi ainihin wannan gas din nan idan ya je ya sadu da wancan ozone layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai, ya zamanto hasken ranan zuwan shi kuma sai yayi yawa dama wancan shi yake tare shi. Yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kara waɗansu wurare, to sai ya zamanto yawan ranan can bangare daga cikin ranan da yake zuwa din nan wanda zai iya haddasa wannan problem na skin cancer din. Idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin, wato blood cells. Wannan aikin hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka. To yawan wannan abin din nan, wannan bangaren jini din nan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba. So idan ya kasance wannan hemoglobin din ya zama destroyed, to zai zamanto kaman mutum ne is half dead, ba zai sake responding to waɗansu kaman stimuli ba, kaman mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba masa. So sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan blood cells din nan sai su kasance an yi destroy ko ko an yake su ba za ka ji ba ma, sai ya zamanto ɗan kaɗan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa, ya kawo mara rashin lafiya. To zai zamanto kaman mutum yana raye ne kuma kusan mutuwa ne yake. To yana da illa sosai ga lafiyar ɗan adam. To shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbataccen iskan da muke fitarwa ne. Mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba, ayyukanmu ne na yau da gobe, musamman wannan factories, wurin harkokin abin nan din kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fidda iska din. Su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su. Akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation, wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu Netherlands. Wannan kasashe guda uku ne, kama akwai Holland, akwai Norway da sauran ɗayan wani kasa wanda na manta, su suka taru suka haɗa kansu suka maida su kansu the Netherlands. Su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya. So aka ce wannan gurbataccen iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu the Netherlands din nan, yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen Afrika masu tasowa 53. Yawan Afrika kasashe 53 da yake, wato countries guda 53, wannan state guda uku a kasashen Turawa wanda suke kira kansu the Netherlands, the highly industrialized nations of the world, abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afrika gabaki daya put together su 53 nan suke fitarwa. To ka gani, to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniya gabaki daya inda za su sai da matsaya daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu, saboda wayancin su zai wuya a ce lokaci daya su rage abin da suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita. Amma abu ne mai yiwuwa idan aka tsaya da matsayi da hanyar da kuma za a yi shi, za a yi shi. Amma ina gani wannan shi ne babban kalubale a gaban kasashen duniya, sai da matsayi da har a cimma burin abin da aka tattauna a wannan meeting da aka kare, wato COP26 wanda aka yi a Glasgow, aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama da ke Adamawan Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba, da wanda ya hada shirin Haile Haile, da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai mu makon goben lafiya.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
An dakatar da wata 'yar tseren Najeriya Blessing Okagbare har na tsawon shekaru 10 sakamakon samun ta da laifin amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari a gabanin soma wasannin motsa jiki na Olympics na birnin Tokyo na ƙasar Japan. Okagbare, wadda ta taɓa lashe lambar azurfa a wasannin Olympics na duniya a shekara ta 2008, an dakatar da ita ne a watan Yuni shekarar da ta gabata, a yayin da take ƙoƙarin fafata matakin kusa da na ƙarshe na tseren mita 100 na gasar wasannin Olympics, bayan da binciken da aka yi mata a watan Yuni tun a Najeriya ya nuna cewa tana amfani da kwayoyi. An yanke mata hukuncin dakatarwa na tsawon shekaru 5 bisa laifin amfani da kwayoyin. Kana kuma aka ribanya hukuncin zuwa shekaru 10 saboda kin ba da haɗin kai a lokacin bincike. A yayin da kafafen sada zumunta na yanar gizo suka ci gaba da nuna rayuwar wani tsohon dan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya, Kingsley Obeku, kaftin ɗin ƙasar Ahmed Musa ya taimaka masa da kyautar kuɗi har naira miliyan 2. Obeku, wanda ya taɓa wakiltar Najeriya a tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar ƙasar da suka lashe lambar zinare a gasar wasannin Olympics na Atlanta a shekara ta 1996, ya shiga wani mawuyacin halin rayuwa wanda ya kai shiga tuka motar tasi don neman abin sakawa a baka. Yaɗuwar labarin ne ya ja hankalin Ahmed Musa, wanda nan take ya neme shi ya kuma aike masa da tallafin kuɗin ta asusun banki. Obeku ya tabbatar da haka, inda ya bayyana jin daɗi da farin cikin sa akan kulawar da ya samu da tallafi daga Ahmed Musa da ma ɗaukacin 'yan Najeriya da suka nuna damuwa akan halin da ya tsinci kansa a ciki. A Ingila kuma, kungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta sami nasarar doke Crystal Palace da ci 1 da nema a wasan Premier ta wannan makon, lamarin da ya sa ta ci gaba da kasancewa ta uku a teburin gasar da maki 50. Zakarun na Nahiyar Turai da kuma ta lashe kofin ƙungiyoyi na duniya a kwanan nan, tana da tazarar maki 13 tsakaninta da Manchester City da ke saman teburin gasar, duk da yake dai akwai bambancin wasa ɗaya tsakaninsu da Chelsea ɗin bata buga ba. A sauran wasannin gasar da aka fafata a yau, Arsenal ta ci gaba da samun nasara, inda a yau ta doke Brentford da ci 2-1. Liverpool ma ta yi galaba a kan Norwich City da ci 3-1. Southampton ta doke Everton da ci 2 da nema, yayin da Aston Villa ta sha kashi a cikin gidanta daga hannun Watford da ci 1 da nema. Ana ci gaba da samun takaddamar shugabancin 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila tsakanin Harry Maguire da Cristiano Ronaldo. Wata mujallar wasanni ta Miro ta ruwaito mai horar da 'yan wasan kungiyar Ralph Rangnick yana tabbatar da aukuwar lamarin, inda yake bayyana shi a matsayin rashin dattako. Rangnick ya ce ba wannan ne ya dame shi ba, don haka ne ma ya sa bai taɓa zancen shugabancin 'yan wasa da kowa ba a kungiyar. To sai dai ya jaddada cewa Maguire shi ne kaftin ɗin kungiyar, kuma shi ne zai ci gaba da riƙe mukamin a halin yanzu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Akalla mutane 13 ne suka mutu a garin Baldweni da ke tsakiyar ƙasar Somalia yau Asabar, kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya bayyana, bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani gidan cin abinci da wasu shaidu suka ce yana cike makilda jami'an yankin da 'yan siyasa. Mayagan ƙungiyar Al-Shabab sun ɗauki alhakin kai harin, a cewar wani rahoto na hukumar leƙen asiri ta SITE wacce ke saka ido kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda intanet. Ƙungiyar 'yan ta'addan, wacce ke yawan kai har-har kan wuraren gwamnati da farar hula, ta kai har-haren 2 a cikin makonni 2 da suka gabata.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.